Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا لأقول يا من الله سبحانه وتعالى والبيسات مين يتامن وانا اللوكتي شكين وانا مسلاتي نعثمان بن عفان أنا مبقون برنين بيبا نجمهوريا نجم هنا ركم الله ya kara marayuwar mu albarka Allah kuma ya tabbatar da rigadigan mu akan imani da ayyukan alheri professor ya gabatar da bayani game da abin da ya shafi kamace tun daga tasowanta har zamar ta matar aure har zamar ta uwa da kuma huduma wanda ya kamata ta bayar ma addinin ta da al'ummata da kuma rayuwarta wannan shine gaskiyar abin da ya kamata kowace mace ya kamata a ce ta yi tanadi na kanta wato kullum idan kina zaune a matsayin ki ta mace ya zama kina da surfin tunani ki dinga nazari wanda zai amfane ki ki dinga tunani mai amfani wanda zai amfane ki ya amfani al'ummar ki wato kowace daga cikin mu kowace daga cikinku da yanzu muke tare wannan dama ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan daman ta iya maimaituwa wannan daman zai zan ba za ta iya maimaituwa ba duk lokacin da Allah ya ba ki dama miki ji a karanta miki ki fahimta ki gane to Allah ya miki ni'ima wata yanzu yadda muke maganan nan yau din nan aka kai ta kushewar ta an je an yi ta saboda ka ita wa'azi ya kare sallolin nafilin sun kare yin azumin nafilin ya kare sadaka ya kare karatun alqur'ani ya kare abinda kai na aikin ta yanzu shine za ta je ta amfana sai kina da dama ki kara akan abinda kike da shi wannan dama ce ki yi kokari ki amfani da wannan daman kafin karewar daman ita mace takan yi nasara ne a rayuwa lokacin da ta zama mutumiyar kirki ita mace takan yi nasara ne a rayuwa lokacin da ta zama mace mai addini takan yi nasara ne a rayuwa lokacin da ta zama mace mai tarbiyya ki yi kokari ko ba wanda zai zaunar da ke ya ce miki ga yadda ya kamata ki yi amma tun da kina sauraron abubuwan da malamai suke faɗa wataƙila kina zuwa islamiyya ana karantar da ke abin da ake karantar da ke to ki yi kokari ki ɗauki wannan abin da kike saurare ko ake karantar da ke shi ki sa shi a gaba gare ki ki aiki da shi idan kika yi aiki da shi za ki dacewa ta duniya da dacewa ta lahira yanzu malam ya ambata mana waɗansu jajirtattun mata waɗanda suka yi rayuwa ba kansu ba
ba ƴaƴan su ba al'ummar da annabawa ma sun ba su gudumawa. Ki yi kokari ki zama haka, wata damuwarta ta zama waƙiya, wata damuwarta ta zama tana rawan gana. Ki yi kokari ki zama daga cikin matan da aka toge wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya gansu sune mafi yawa a wuta. Ki yi kokari kai ki zama baki a cikin waɗancan mata ɗin wuta. Ki zama ya nagari wadda kina tunanin kanki, kina tunanin mutuncinki, kina tunanin mutuncin mijinki, kina tunanin mutuncin ƴaƴanki, kina tunanin mutuncin iyayenki. Duka ƴa mace waɗannan ababa abubuwa ne da ya kamata a ce tana nazari a kansu. Wannan baiwa da malam ya bada labarinta, Allah ya ambace ta a cikin Alkur'ani, wa za'at ihdahuma tamshi ala istihya, ya ce ta wani mutumin kirki. Karshe Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya aure ta, amma kafin a kai ga ya ce yana son ta, sai da aka ambaci sifofinta na daraja da kima, abinda ya kamata ya zama abin koyi gare ki. Irin waɗannan suna nan misalsalu da yawa a cikin Alkur'ani. Ki yi tashi, tashi mai kyau. Abin misali, waɗanda suka taso a bayanki, ya zama za a iya buga musu misali da ke a kan nagarta da aikin alkhairi. Waɗanda suka taso a bayanki, a cikin anguwanku, a cikin garinku, ya zama za a iya buga musu misali da ke wajen nagarta. Kar ki zama daga cikin 'yan mata waɗanda za a dinga buga ma wasu misali da ke cewa kar su zama kamar ki. Ki zama mace a gidan mijinki wacce za ki zama abin misali, wacce za ki zama abin koyi. Ki zama uwa ta gari wacce za ki zama abin misali, 'ya'yanki su zama abin alfahari a wajen al'umma. Duka wannan mace da ta san ciwon kanta yana daga cikin abin da take tsarewa. Yadda Allah ya ambata game da nana Maryama, wa ambataha nabatan hasana, Allah ya tayar da ita tashi mai kyau, tashi mai tsabta, tashi a cikin alkhairi. Yau ga labarinta ya zama abin ban sha'awa da burgewa, sannan ga irin sakamakon da aka samu daga gunta. Rayuwar kike ya mace rayuwa ce da take da tsada, sai idan ke ce baki san tsada da kima da kike da shi ba. Rayuwa ce da take da daraja, rayuwa ce da musulunci ya ba ta kula na musamman. Yanzu probi ke ambata maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan kula da kyamace. Ita haka ta tashi da irin kariya da nagarta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta, da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lokacin da ta taso, ga irin yadda aka ce a kula da ita. Idan ta zama matar aure, ga yadda aka ce a kula da ita. Idan ta zama uwa, ga yadda aka ce 'ya'yanta su mata biyayya su kula da ita. Shi yasa wata baiwar Allah da take ganin zaman aure ai kamar akwai danne haƙƙin mata a ciki, yaya za a yi a ce duk abin da mijinta zai mata umarni ta yi biyayya? Yaya za a ce ta yi kaza, ta aikata kaza, ta aikata kaza? Ta tambayi ɗaya daga cikin malamin musulunci, ta ce wannan abin tana so a mata biyayya, me zai sa idan ya mata umarni ta yi ɗa'a, ita ba za a ce ita ma ta mai umarni ya yi ɗa'a ba? Malamin sai tambayi, sai ce mata baiwar Allah, yanzu 'ya'yanki nawa a rayuwa? Ta ce 'ya'yanta hudu, dukansu maza ne. yace to waɗannan mazan gaba ɗayan su 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 hudu Allah ya tilasta musu su miki biyayya su miki abin da kike so in sun saba miki da su game da kushin Allah yanzu wannan bai ishe ki karamci da adalci ba ke a baki ƴaƴa hudu a ce su bi ki dole ke kuma a nuna miki mutum ɗaya a ce ki bi shi take tabbas Allah ya yi adalci idan ƴaƴa biyar kike da shi idan shida kike da shi in goma kike da shi duka waɗannan ƴaƴan annabi ya ce aljanna suna kasan kafan matukar ba saƙon Allah kika umurce su da shi ba aka ce su miki biyayya ke baki ganin duk ayoyi da hadisai da ake karanta ma ƴaƴanki su yi miki biyayya ke fa duk duniya mutum ɗaya ne aka ce ke kuma ki mishi biyayya ke kuma gayya ne aka ce su miki biyayya haka musulunci ya bada kula ma ƴaƴanki to ki yi ƙoƙari kar ki watsa ƙasa a idonki ga daraja da dama da Allah ya baki tun tashinki a gaban iyayenki ga daraja da dama da aka baki a gidan mijinki ga daraja da dama da aka baki bayan kin zama uwa a cikin al'umma dukiya da mutum zai kashe dukiya da mutum zai kashe ko fi sabilillahi zai bayar annabi yace ya kashe wajen kula da iyalinsa yafi samun lada yana daga cikin abin da ya kamata kowace mace ta sa shi a gaba ga idonta tana kallon shi tana lura da shi shine kiyaye lahirarta kiyaye lahirarta mafi munin abinda bawa zai yi duniya da lahira ta lalace mishi shine tarayya ma Allah shine shirka wa Allah shine shirka yana daga cikin abinda da yawan mata suka fada na masifa a rayuwarsu shine alaka da bokaye da yan tsibbu yau an waye gari har yan mata suna zuwa gun bokaye lokacin da mata suka zo da su yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sai ya gindaya waɗansu sharuɗa na karɓar mubaya'arsu waɗannan sharuɗa sai kin cika tukunnai ya zamkin yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mubaya'ar ki ta zama karɓaɓɓiya Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'annaka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mata mu'minai suka zo maka don su maka mubaya'a Allah ya ce a karɓi mubaya'arsu amma da shar'i ala Allah ya shirkna billahi shay'an bisa sharadin ba za su yi shirka da Allah daga lokacin da kika je gun boka daga lokacin da kika ce gun dan tsibbu ko wani dan duba duk abin da kika san shi sunan addini to kin rabu da addini wata akan bukatar ta na rayuwar duniya wata akan ta mallaki mijinta wata akan ta cutar da kishiyarta wata akan ta cutar da ƴaƴan kishiyarta wata akan ta cutar da saurayinta ga sunan bukatu daban-daban na rayuwar duniya wadda da yawan mata suka shiga harkan tsafe-tsafe a kansu ku ji tsoron Allah ba abinda harka da bokaye ko malamin tsibbu zai haifar miki in ba ta waya a duniyarki da lahirarki ba sharadi na farko cewa ke musulma ce kin yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne kin yarda kin yi mubaya'a akan haka shine ba za ki hulɗa da bokaye da yan tsibbu ba za ki bauta ma wani ba koma bayan Allah hada harkarki da bokaye ko yan tsibbu tarayya ma Allah shirka ma Allah yana warware cewa ke kin yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ku ji tsoron Allah ba abinda harka bokanci ko harka da bokaye zai kare ki da shi in ba tatsewa da asara ba bukata ba za ta biya ba bukata ba za ta biya ba. Idan kuma bukatar ki ta biya ta irin waɗannan hanyoyi na tsafe-tsafe me kika shirya na haɗuwa da Allah akan wannan mummunan aiki, me kika shirya na haɗuwa da Allah. Da yawan mazaje waɗanda matansu suka shiga cikin irin waɗannan harkoki, Allah kaɗai ya san me suke ci a gidansu a matsayin abinci. Idan abinci zai ci akwai abin da za ka saka mishi, wani abun nan alaƙa da najasa. Idan kunu zai sha ko shayi zai sha akwai abin da za ka sa mishi, ruwan da zai sha akwai abin da za ka sa mishi. Me ya damuwanta shine rayuwar duniyarsa. Wani mutum da ya ɗauki ɗawainiyarki yake kula da ke, in kanki na ciwo za ki gaya mishi ba ki da lafiya, a ce kuma duk abin da za ki yi na cutarwa a kansa ya ƙare, ai an ji kunya. Ku ji tsoron Allah, ku tsare addininku, ku tsare lahirarku. Ku ji tsoron Allah, ku tsare addininku, ku tsare lahirarku. Ku nisanci bokaye, ku nisanci 'yan tsibbu, ku nisanci 'yan duba, ku nisanci waɗannan miyagun malamai wadda za su raba ku da lahirarku, su raba ku da rayuwa mai kyau. Abu na biyu, ku tsare shiga da sutura irin na musulunci. Ku tsare shiga da sutura irin na musulunci. Suturar ki mutuncin ki. Me yasa ga matan annabinki, ga 'ya'yan annabinki, ga nan ababen koyi mata cikin magabata duka ba su miki a ce ki ɗauki wata ko wasu su zama abin koyi naki ba sai Turawa? A ce babbar wacce ce take burge ki a rayuwarki Armiya? A ce babbar wacce take burge ki a rayuwa ita ce wadda ta fandare? Domin yana daga cikin abubuwan da muke gani yake faruwa, yadda hatta irin 'yan fina-finan Hausa suke so su mai da ƙasar Nijar dandalin baje kolinsu. Baka samu abinda da su yi a Najeriya bai karɓu ba, idan sun shigo Nijar za ka ga tururuwar da za a yi. Me abin burgewa ga yarinyar da ta ƙi zama da ubanta, ta ƙi zama da uwarta? Rayuwarta a tsakanin maza za ta taso daga Najeriya a tsakanin maza ba wanta, ba ƙaninta, ba ƙanin mahaifinta, ta zo ta yi kwanaki a tsakanin maza, ta koma a tsakanin maza. Don Allah rayuwar wannan akwai abin sha'awa? Yanzu don Allah wannan rayuwarta akwai abin ka biya kuɗi ko ki biya kuɗi ki dai ki kalla? Yarinyar da za ta tashi daga garinsu ba tana tare da mahaifinta ba, ba tana tare da yayunta ba, maza ne ba dangin iya ba na baba, za ta shiga cikin tawagarsu ta zo ta yi sati ɗaya ko kwana goma ko sati biyu, ta fito bainar jama'a ta yi rawa. Wannan har akwai abin sha'awa a ce kina kwaikwayon rayuwarta? Saboda Allah, dukkan waɗannan da malam ya ambato mana ba ki ga abin koyi a cikin rayuwarsu ba sai irin waɗannan? So ku ji tsoron Allah, ku zam da yawa, ku zam mafiya yawa cikin ayyukan alkhairi, ku zam tsayayyu akan aikin alkhairi. Amma dai ƙarshen al'amari ku tuna, duk daren daɗewa da ki mutu za a je a ɗauke ki a sa ki a kabarinki. Abinda zai bi ki a wannan matakin shine ayyukanki da halayenki. Allah ya muku albarka, Allah ya karɓa mana, Allah ya sanya mana cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.